sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masaurari assalamu alaikum Ibrahim Kalma Si Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 23 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda ake tattarukan ƙara ilimi game da yata aikin hajjin bana a Ghana. Za kuma a ji yadda hukumar Kwastam ke gudanar da aikin ta a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya duk ko da matsalar tsaro. Salihu Garba na tafi da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ministocin kuɗi na kungiyar kasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice sun ce dardar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya. Jiya Lahadi ministocin suka yi wannan furuci bayan taron kwanaki biyu da suka yi a birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina. A sanarwar bayan taro da suka gabatar, ministocin sun jaddada buƙatar da ke akwai na ƙarfafa yin shawarwari da ɗaukar matakan magance wannan barazanar. Ministocin da suke wakiltar ƙasashe masu arzikin masana'antu da masu tasowa sun bayyana cewa tattalin arzikin duniya yana bunƙasa, to amma sun bayyana damuwa akan abin da suka kira kasada ko kuma barazana na gajere da kuma matsikacin lokaci. Basu ambaci Amurka a sanarwar bayan taro ba, amma wasu daga cikinsu basu ji daɗin matsayin shugaban Amurka Donald Trump akan kuɗin fetur da ya ƙarawa kayayyakin da China da kuma Turai suke sayarwa Amurka ba. Amurka tana nuna damuwa akan alƙiburar shirin samun zaman lafiya a Sudan ta Kudu. Tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban ƴan tawaye Riek Machar basu nuna halin shugabanci da ake buƙata na samun zaman lafiya a ƙasar ba. A saboda haka, sakataren yaɗa labaran fadar shugaban Amurka Sarah Sanders ta ce Amurka tana tababar ko waɗannan shugabannin za su yi aikin da zai kai ga kafa mulkin demokuraɗiyya da gudanar da harkokin mulki yadda ya kamata a ƙasar. A shekara ta 2011, Sudan ta Kudu ta samu ƴanci daga ƙasar Sudan. To amma a ƙarshen shekara ta 2013 ta zo ma ta ɓarke a ƙasar a kan fafutukar neman iko tsakanin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Mr. Machar. Ta nan kuma an shake ta ƙa'idar yajeniyoyin tsagaita buɗe wuta. Ɓangarorin da suka yi wani taro a birnin Khartoum a makon jiya sun kasa cimma daidaituwa a kan ɗaunin iko a tsakaninsu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun ce jiya Lahadi wani bom ya tashi kusa da filin sauka jiragen sama na birnin Kabul ya kashe aƙalla mutane 16 da raunana mutane 60. Bom ɗin ya tashi ƴan mintoci bayan mataimakin shugaban ƙasar na farko Abdulrashid Dostum ya koma ƙasar daga gudun hijira. Wani mai magana da yawun ƴan sanda ya tabbatar wa muryar Amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Abdulrashid Dostum dai bai ji rauni ba. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira amma ta ce ita ke da alhakin kai harin. Ta ce ta auna harin ne akan mutanen da suka je tarbar Dostum. Tana iƙirarin harin ya kashe da kuma raunana aƙalla jami'an tsaro 115. Abdulrashid Dostum tsohon shugaban ƴan tawon Uzbek ya koma Afghanistan bayan ya yi fiye da shekara ɗaya yana gudun hijira a ƙasar Turkiyya. Shugaban ƙasar Mexico mai jiran gado Andres Manuel Lopez Obrador ya rubuta wa shugaban Amurka Donald Trump wasiƙa inda ya buƙaci a ɗauki wani sabon mataki a dangantakar ƙasashen biyu kuma a sami ci gaba a harkokin kasuwanci da kaurar jama'a da ra'ayi kasa da kuma matakan tsaro. Lopez Obrador ya bai wa tawagar Amurka da ta kai ziyara kasarsa ranar 13 ga wannan wata ne Yuli wasiƙar mai shafi 7. Ministan harkokin wajen Mexico mai jiran gado shi ya karanta wa 'yan jarida wannan wasiƙa a jiya Lahadi, kuma ya ce shugaba Trump ya samu wasiƙar. A cikin wasiƙar, shugaban mai jiran gado Lopez Obrador ya ce ƙasar Mexico ita ta fi kowace ƙasa yawan Amerikawa da suke zaune a cikinta. Haka zalika ita ma Amurka ita ta fi kowace ƙasa yawan 'yan Mexico da suke zaune a cikinta.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. Kamar yadda abin yake a sauran kasashen da ke da maniyyata aikin haji, a Ghana ma an shiga tarurrukan ƙara ma maniyyata aikin hajin ilimi. Alhaji Ibrahim Garba, ɗaya daga cikin waɗanda hukumomin su ke faɗakarwa maniyyatan, ya yi bayani ga wakilin Ridwan Abbas.
Ba ainihin alhazai na kawai ba, mun faɗaɗa abin dukkan alhazai da ya zama na je kabiya har za ka je ka sami sarki. Ko da ba wurin mu ma ka biya ba, kana da iko kai ma ka zo ka zamana ka amfana da wannan abin da ake ciki. Abin da za mu ba alhazai ne dai wanda za su je haji shi ne kowa abin da aka nuna mishi ya yi kokari ya karɓa abin nan kwarai da gaske. Bayan shi kuma idan ka tafi ka sami sarki ka mai da hankali abin da ya kai ka shi ya kamata ka teka.
Abin dai na da burgewar gaske, yadda malumma ɗaya bayan ɗaya suke wa mutane bayanin abin da ke gabansu na aikin haji. Malam Sala, Sheikh Ahmed Tijani da Sheikh Taufik Jamal Bab duk sun tofa albarkacin bakanan su. Da
yi wa mutane addu'a, da yi wa iyali ta addu'a, saboda addu'a ta mustajaba duka wanda zai yi tafiya. Addu'ar ta Allah na tabba, ba zai wanda za shi kaci.
Kamar misali talbiyyar nan da ake labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak, ya kamata mutum duka in za ka haji ka iya wannan.
Ku mu amsa kiran Allah kuma mu bautaci Allah mu nemi yafiya, isa mu yafi mazunan mu saboda mu samu Allah kuma ya yafi mu.
Wannan malama ta kasa boye farin cikinta da irin alfanun da ke tattare da wannan taro.
Nice mai suna Fatimatu Muhammad wasara mai latabi malama dangana. Zaman ga da muke zama ne wanda yake da muhimmanci kwarai da aka tara mahajjata ba don komba saboda a nuna musu abin da ya dace da shari'a ta musulunci.
Sai dai abin sha'awa taron ba ya dawwa ma ne akan wa'azi kawai ba.
Sunana Abdulljabbar Abubakar, mun zaka nan Haji Village. An yi muna wa'azi akan abin da ya kamata kowane mutum ya yi. Durisin lahiyar da ka san kana da shi, ka zo wajen daktanka ya baka magani.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan da wannan rahoton kafin mu ci gaba ga wannan.
Salam alayka ya salam alayka asfal al-asfiyai, salam alayka min rabbil samai, salam alayka daiman bil inqidai, salam alayka ahmad ya habibi, salam alayka
gai sheku daga Ghana. Kuma bari mu kada Najeriya, inda hukumar custom ta ce duk da tabarbarewar matakan tsaro a yankin arewa su gabashin kasar, takan yi nasara tare kuma da tara naira miliyan 78 kusan haka a cikin wato watanni shida kawai baya ga wasan nasarorin ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da cikakken rahoton
Shugaban hukumar custom din wato controller dake kula da jihohin Borno da Yobe Mr. Ambalaga Joshua yace yanzu hakan surfe wasu kan iyakoki guda 10 cikin 13 da ake da su a waɗannan jihohin biyu sakamakon matsalolin tabarbarewar tsaro wanda kuma yace yanzu hakan suna gudanar da yakuri-yakurin ayyuka ne akan iyakokin garin Gamboro da banki da kuma Gaidam sakamakon waɗannan matsaloli Mr. Ambalaga Joshua ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
Deadly on the 29th of June, we had another truck loaded with 50.
Yace a ranar 29 ga watan Yuni sun kame wata babbar mota dauke da shinkafar waje da kuma wake. Wanda aka yi amfani da waken nan kokarin bar da sawu. Controller ya kuma ba rundunar sojan Najeriya wanda yace da taimakon su ne aka samu nasarar gano waɗannan kayayyaki. Turaki Aramudi shine mataimakin controller na jihar Borno wanda kuma mun bayani game da batutuwan da ya shafi harkokin custom a wannan shiyar kamar haka.
Eh to akwai kayayyaki daban-daban akwai kifi akwai shinkafa akwai wake akwai masara akwai sabulu
kai magana ne kifi kamar kifi an hana su shiga hana shigo da shi ne da wake hakan nan
shi kifi wake masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigo da su ba da su da kaman dabbobi nau'in dabbobi awaki shanu tumakai da sauransu wanda mu muna karban duty akan su amma kuma su wayannan wanda ake yaki da su suna amfani da wannan daman suna shigo da su sannan kudin suna amfani da su wurin karfafa nasu yaki da suke
daga ƙarshe hukumar customs ta kuma gargadi jama'a da su hankali da inda fara take karban kudade a wurin jama'a da sunan cewa za su sama musu aikin customs wanda yace har yanzu ba su ma dokan ma'aikata ba Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Kage da Haruna da wannan rahoton yanzu kan bar mu za ku da gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau. Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau. Ta toje ka kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Da rashin tayi akan bar arha. Salihu Garba ne daga muryar Amurka a Washington DC ke gabatar da shirin. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Dutsen ma da sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba akan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kudin wannan shekarar ta 2018 ya samu ba tare da bada lokaci ba ga wakilin murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar
me zaka ce a game da wannan al'amari ne na dole ne sai an ci bashi kuma gashi abinda za a biya akan bashin nan ya nannan ka bashin
Wato Hajiya a batun bashi gashi masani yayi bayani yadda al'amuran nan suke. Abu daya da ban ji ya fada ba shine akasarin kasashen masu tasowa
waɗanda
suke irin su Najeriya da iri-irinmu waɗanda suke cin bashi. Ai ba ko da yaushe ne kasashe irin waɗannan suke cin bashi saboda suna buƙatar bashin ba. Mafi yawanci manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin soji su suke kakara mu irin waɗannan kasashe ba su suka ba dan komai ba saboda suna son irin abin nan mai ƙarfi sai Allah ya isa kana so baka so ga bashi nan kuma sanin cewa duk inda ka kai da wayo da dabara da kokari bashin nan da ka karba ba za ka iya biyan sa a ka'idojin da aka gindaya maka ba sai an shiga cikin aljihunka an yi dumu-dumu kamar yadda Malam Sani Aminu ya yi bayanin cewa Najeriya ta karbo bashin dala biliyan 5 amma sai ta buge da biyan biliyan 45 wannan zalunci ne irin na kasashen duniya masu ƙarfi waɗanda suke jin cewa kai kana matsayin shugaba ma tukunna idan aka zo aka ce aka yi maka tayi ga wannan bashi karba a ce to bani buƙatar bashi yadda za a murza gashin baki a harare ka kai da kanka ka san cewa in baka karba ba to kana cikin matsala gagaruma
Sani barin dawo gare ka kafin ma sanata tambaya waɗannan kuɗaɗe da kace an karba daga hannun jama'a wato shine abin da Turawa yake cewa an yi mopping kuɗi kenan ko to an karba daga hannun jama'a kenan an bar jama'a a wani hali
in nace jama'a ba ina nihin da ke da ni ba da muke hannu baka hannu
kariya
ina nihin masu kuɗin abin da ke faruwa kasuwanci ne ina so zan yi aiki kaza ni gwamnati amma ina son wanda ke da kuɗi ya zo mu hada ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aikin mu samu ribar wannan aikin ba ribabar riba wannan aikin. Now da wani idan suka kawo suka hada kudin su, to duk abin da ribar da aka samu za a raba da su akan daidai yadda aka same shi. Kuma wani da wani din waɗanda ke da kuɗi. Kin fahimta? Ya kamata mu sani yawancin abubuwan da muke yi da kuma manyan ke yi yawancin shi ba tare da sani bane ba. Dauki mutum wanda shi iyakar shekara tun da ya sanin wannan tattalin arziki yayi aiki kamar abinda suka sani shine wannan tattalin arziki waɗanda turawan su suka sani su suka koya dabarun su da sauransu. Saboda su ba sa ganin yawancin illa abin. Kamar mutumin da ya shekara da shekaru duk rayuwar shi a World Bank ya yi ta bankin duniya wanda iyakar abinda suka sani su yi din nasu murde mu kasashen masu taushi kuma aka koya maka aka koya su idan ka zo kai ba zaka ga illa ba. Akwai wasu hanyoyin da ba dole a bi wasu wannan ba, to ina tabbacin maki za mu samu saukin su.
To ya akai ne yanzu kudi baya musayan hannu, mutane na kuka babu kudi ba ko canji din nan in ka bada 200 yanzu kafin a baka canjin naira 100 har sai ka haƙura ma ka sai wani abu.
To kudi baya canji saboda babu ainihin hudda kasuwanci da kuma ainihin hidda kudi. Mutane kasu tunanin cewar wai za a hiddo kudi a baka shine arziki. Kuma idan inda muke ƙara kuskure a Najeriya cewa ganin cewa arzikin mai shine arziki ba arziki bane ba. Arziki yana nan ya dogara ga kai abinda kai ka samu shine daidai arzikin ka. Mutumin duk da ke kwanci baya aikin fari baya na baki shi yunwa ke kamawa. Ana cewa a ƙasa akwai poverty akwai yunwa akwai duk duniyar nan babu mutumin da zake ga yunwa ta kashi. Kowane ne shi sai wanda bai da hanyar da zai samu kuɗin da zai nemi abinci zai ci. Amma idan ana duyun wa duniya ne idan kana da kuɗi duk inda za a nemo abinci a duniyar nan za a kawo shi ka samu. Inda bari mu koma miki abin inda kasafin kuɗi yawanci yake da tasiri ko kuma kuɗin da gwamnati ke da tasiri akan wannan shine cewa idan ta hiddo shi akan abubuwan da za a yi ɗan ƙasa su amfana. An hiddo misali za a zo a yi ginin hanya ko za a yi ginin makaranta ko za a yi kaza, an hiddo ƴan tarwo da kwabo da za a biya ma'aikatan su je su abin nan ko kuma za a biya albashi. Ranar duk da aka ce ba albashi ki tuna jihohin da babu albashin nan zai kiga cewar kowa ya zauna ya ji har bankunan da ke ƙananan jihohi waɗanda ba su da wani tattalin arzikin sai aikin gwamnati ku su sai kiga an tagayyara. Saboda haka mutane yanzu dole su yi kuka dole su yi abin nan saboda yawanci mutane ba a buɗe hanyoyi ba waɗanda mutane za su nemi kuɗi da kansu. An dogara ne ga abin da za a hiddo gwamnati ta raba ko kuma akai. Yana ɗaya daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba suke kuka da gwamnatin Buhari domin cewar a lokacin kafin gwamnatin Buhari kuɗi na fitowa daga wurare daban-daban na gwamnati waɗanda waɗansu ke ɗiba ba tare da yadda ya kamata ba. Sannan kuma in suka ɗebo ba sa jin zafin su zo su watsa wannan ya samu wannan ya samu. Amma wannan ɗin ba tare da yayi adin balu wato ba tare da yayi wani abin azin da zai ƙara a tattalin arzikin ba, a'a sai dai a bashi ya kashe ne. Na waɗannan duk an tsaye da waɗannan abubuwan. Na shi ya kawo irin waɗannan mutane suke ta ganin wannan. Kuma
barin tambaye distinguish yanzu matakan da ya kamata ku dauka. Shin kasafin kuɗi da ake cewa daga January zuwa December to yanzu ya koma daga watan 6 ne zuwa watan 6 kenan ba yadda za a yi a ce shekara ta fara daga January zuwa December an yi kasafin kuɗi sai a'a an shiga wata shekara. Shin wani gyara kuke so ku yi a wannan fanni?
To hakika na san magana ne mai cice kuce kuma alawa abu ne wanda yake a yanzu yana da wuya sai an jajirce an fahimci juna an hada hannu an yi aiki tare shine za a iya magance wannan al'amari. Saboda me? Kowane kasafi doka ne na ƙasa. Wannan da aka sa hannu yanzu a cikin dokan nan ya nuna ne wannan kasafin za ta yi watan aiki na wata 1/12.
Kenan dole sai mun shiga shekara mai zuwa.
A bisa haka saboda mai a cikin kundin ƙasa an ci an akwai shafin da ya nuna financial year ko daga ranar da aka in aka fara daga January na farko 1st January zuwa December ko kuma ranar da majalisa ta kayyada. To kin ga a cikin wannan kasafin abinda aka kayyada anan shine wannan kasafin za ta yi aiki na wata 1/12. To idan ana son ya koma daga January zuwa December, to kenan wata shida kenan wannan kasafin zata aiki sannan a ruhita. To yin haka abun tambaya shine babu bannan da zai yi ana wafa inta akwai bannan da zai yi saboda me bisa tsarin aikin gwamnati yanzu ga an hito da an sa hannu ga kasafi nan da wata uku abin da za a yi ta yi kenan. To kenan idan muka ce za mu yanke shi to tabbas za a cimma wasu masu rai da za a yanke su wasu a gama aikin cikin wata biyu an gama wasu aikin su wayannan ba matsala amma waɗanda ke da dogon lokaci da ake bukata a gama aikin za a samu matsala da su ɗaya kenan. Sannan na biyu ni ina son mutane ko kuma masana su zauna a sake duba a misalin da nake son bayar muna duban aikin gona ne saboda na aiki ne a ma'aikatan gona kuma abinda muka duba a nan shine wani lokaci yafi ana fahimta sai muka ga kusan kowanne shekaran da muka duba ina ganin ba mu taba samun January din nan zuwa December ba ba mu taba samu ba. To a dalilin haka sai muka ga idan aka lura da lokacin da muke magana yanzu za a fara ayyukan da na faɗa dazu muna cikin damuna yawancin ayyuka misali na gine-gine na hanya da kuma abubuwan da yawa duk waɗannan lokacin damuna ba a iya aikin kwarai
dan kwalli sai da rani
sai lokacin da babu ruwa. To ana wafa inta wannan din ma yana da yafi kaman advantage kenan saboda me nan zuwa October ko muna June ko July August zuwa September ruwa ya fara ragewa kawo October yawancin lokaci ruwa ya dauke. To kenan October November December January February March April har wani May kusan wata tara za a ga ko kuma waɗannan lokutan ruwa da sauki. To shi yasa idan aka yi la'akari za a ga ayyukan da ake yi yanzu cikin waɗannan lokutan sun fi a ce yanzu da muke cikin damuna. To amma idan har ana son a koma January to December to kenan za a yi kokari a hada kai a yadda cewa cikin ayyukan nan za a kammala da wannan da wannan sauran za a yi kokari a shigar da su cikin wanda zai zo gaba don kowace lokacin abin da ya faru kenan. Amma gaskiya jami'an gwamnati da suka kawo kasafin yawancin abubuwan da aka yi wancan shekaran da shugaban kasa ya ce ya kamata a shigar da su an ciccire yawancin su ba a kawo ba. To idan ana son gyara ya kamata a yi la'akari yanda aka kawo a sake duba abubuwan da aka riga aka fara saboda me in aka yi wata shida ana ayyukan sannan aka zo kuma za a sake sa su cikin wani sabon shekara kuma an sa su din to ai wanda ya fara wannan aiki yana da tabbacin cewa tunda bai gama aikin sa ba shekaran ma da za a shiga an sake sa wannan aikin su zai ci gaba. To ba za a samu mutane suna neman su kai gwamnati kotu ba.
Jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abu da Tobahiro Jirone da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya.
To gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne yau da jaridar This Day jarida kuma da Toronto cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya na wani yunkuri na sauya sunanta domin samun goyon bayan 'yan Najeriya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Jaridar This Day ta ruwaito da 'yan jam'iyyar na cewa bayan da jam'iyyar ta faɗi wasu zaɓukan gwamnoni har guda hudu a jihohin Edo, Ondo, Anambra da kuma Ekiti yanzu dai jam'iyyar tana ganin sauya sunanta shine zai samu mata ƙuri'u uku a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai kuma jaridar The Punch da ta ruwaito gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindu na musanta cewa wani tunsa ta taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da naira miliyan 70 domin gudanar da gangamin kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasar da ya gudanar a jihar ta Adamawa. Jaridar The Punch ta ruwaito kakakin gwamna Bindu Mr. Martin Jackson na alakanta rahotannin da cewa wani yunkuri ne na bata masa suna. Sai kuma jaridar The Nation da ta ruwaito mataimakin inspector general ɗan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu dake nan Lagos AIG Adamu Ibrahim na cewa yanzu haka rundunar ɗan sandan Najeriya ta sallami wasu saje-saje na ɗan sandan Najeriya guda hudu dake yaki da fashi da makami a jihar Lagos inda ake zargin su da yin fashi da makamin. Tuni aka gurfanar da ɗan sandan a gaban kuliya bayan da aka kore su daga aiki. Sai jaridar Vanguard inda ta wayo gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa za ta hukunta duk wani agent na jiragen sama da aka samu wajen damfaran wasu ƴan Najeriya 230 da aka damfare su zuwa kallon wasan kwallon kafan duniya da aka gudanar a kasar Rasha. Jakadan Najeriya kasar ta Rasha Professor Steve Ugba shine ya bayyana hakan bayan da gwamnatin Najeriya ta dauki nauyin dawo da ƴan kallon kwallon kafan gida sakamakon halin yasu da suka shiga a kasar ta Rasha. Dawo da ƴan Najeriya gida da ya biyo bayan umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar ga ministan harkokin wajen Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da ta rawaito battalion ta 233 da yaki da kungiyar ƴan Boko Haram na cewa sojojinta sun kashe wasu ƴan kungiyar Boko Haram akan hanyar sasawa jihar Yobe. Sanar da kakakin rundunar Colonel Onyema Nwachukwu ya fitar na cewa rundunar ta tarwatsa kwantan barna da ƴan kungiyar Boko Haram su kai wa sojojin da ke sintiri a wannan yankin. Ƙarshen shirin jaridar na wannan safiya kenan. Babangida Cibiyar Murya Amurka daga Lagos.
Kabe da Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sunana Baba Haruna Damba, Habadu Badoga, garkuwar kungiyar Murya Talaka. Hakika harin kwantan bauna da ƴan adam Boko Haram suka kaiwa sojojin Najeriya ya nuna da cewa fa akwai tsoron rina a sama. Ya za a yi wanda aka yi lagwansa kuma ya je da tawagan sa ya farma jami'an tsaro waɗanda suke neman su ido rufe. Gaskiya ya kamata a rauye salon yanda ake yarin wannan adan. Suna fata da kuma zuwa duk wasu masu hannu a cikin wannan tashin hankali. Allah ya tona mana asiri.
Assalamu alaikum Murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da General Tiku Yusuf Burtai, Burtan Aiki, Burtan Najeriya, Burtan Kishi, ƴan Allah tausaya mana. Ka ƙara sa'ido dangane da tsaro, abubuwa suna dawowa, rikici na ƙara yawa. Dubi dajin zamfara a maida mutum kamar akuya. Wallahi yari aka san taɓan mutane ko awaki ba a sun tuba. Allah ka taimaki Najeriya da ƴan Najeriya. Allah ka ba Najeriya kwanciyar hankali. Daga ɗan uwa mai Allah.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga ƴan siyasa ta Najeriya. Ya kamata ƴan siyasa ta Najeriya ku ji tsoron Ubangijinku. Kuna mulki tamkar ba za ku mutu ba. Kuna yaya talaka a Najeriya abinda ku ga dama. An zaɓe ku albarkacin FCC sat kun je Abuja kun ɓuya. Wani a state ɗin ma su je Abuja su ɓuya. Wasu daga state ɗin ma ba za su zo mazaɓansu ba. Sai siyasa ya zo kuma su zo suna bin mutane.
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Ministocin kudi na kungiyar kasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice sun ce ɗarɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya. Jiya Talata ministocin suke wannan furucin bayan taron kwanaki biyu da suka yi a ƙasar Argentina. Amurka tana nuna damuwa kan alƙiblar shirin samun zaman lafiya a Sudan ta Kudu. Tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban ƴan tawayen Riek Machar ba su nuna halin shugabancin da ake buƙata na samun zaman lafiya a ƙasar.
To ba saurare ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da takarantar na labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa huta lafiya.